بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم يا أخير ثلاثة ترى قوتهم ذو الحج جرر النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1447 daga Makka zuwa Madina, wanda kuma hakan ya daidai da 26 ga watan Mayu 2026 miladiya. Ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka, Al-Fiqhul Muyassar fi dawi kitabi wa sunna. Idan ba manta ba, darasin da ya gabata mun fara kitabul jihad, wato littafi na 6 a cikin wannan littafi da muke karantawa, da kuma muka kwana a shafi na 210 wanda zamu tashi a wannan shafin. Mas'ala ta uku, wato mustaqbalul jihad, ababen da suke sa jihadi ya fadi ya zama ya sauka ba sai an yi shi ba. Kafin haka, akwai ƙarishin bayanin mu da muka ɗauko tun 1 ga watan Zulhijji, wanda muka yi bayani dangane da waɗannan gindai guda 10 da matsayinsu, da kuma abin da ya kamata a ce musulmi ya yi ƙoƙarin aikatawa a cikinsu. Muka ce idan lokaci ya yi, za mu yi bayani dangane da abin da ya shafi afa da kuma layya, duka mun yi shi a takaice. So lokaci ya yi da ya kamata yau mu yi magana a kan arfa. Wannan yini na yau din nan ita ce ranar arfa, kuma ita ce yini da ake gabatar da ibada mafi girma a cikin ayyuka na aikin haji. Yanzu haka alhazai suna arfa, kuma lokaci na soma tsayuwan arfa tana farawa daga lokacin da rana ya yi shuruki, ba ta yi shuruki ba ta yi zawali. Mana kamar misali a ce an yi sallan azhar ko jabda azhar, to daga lokacin ya fara. So kamar kullum mukan kwadaitar da kanmu don ganin cewa mun gabatar da ayyukan da ya kamata mu gabatar na zirga-zirga da wuri kafin azhar, yadda in aka yi azhar ɗin ba ma gida zai zama da an yi azhar ɗin da ya mu fashi gida ko gurin da za mu zauna mu yi ibada mu roƙi Allah. Ba laifi ba ne a karanta Alƙur'ani a yau, domin shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan zikiri. Allah wa rabbi sarki yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Amma yin addu'o'i shine abin da yafi kamata a irin wannan rana ta yau, da idan ta kubce ta tafi, to ba za ta sake dawowa ba sai ga wanda Allah ya sa yana da aron kwana. Kuma to da ni da kai ba mu sani ba, wannan rana ta yau ta arfa kila ita ce arfan mu ta ƙarshe. Ba mamaki ma kila ba za mu ga ƙarewarta ba, wala Allah rana ta faɗi babu mu, wala Allah ta faɗi da mu, amma kuma kila ba za a yi baɗi ba kuma tare da mu. To mu yi ƙoƙari mu zubace ta, saboda abin da ke ciki na alkhairai masu yawa. A dukkan yinnan duniya gaba ɗaya babu ranar da shaitan yake kuka yake nadama irin yau. Shaitan da ka sani, wannan dai da yake sa a yi kisan kai, wanda yake sa a yi sata, a yi kaza a yi kaza na laifuffuka, wani laifin ma ba shi ya yi ba sai a tsaka ba mishi a ce shi ɗin ne dai. To yana nadama irin yau saboda irin abin da yake gani na gafara da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayinsa. Mala'iku sun kalubalanci Allah da cewa ya za ka halicci wanda zai zo duniya ya zubar da jini ya yi banna a bayan ƙasa lokacin da za a halicci ɗan adam. Allah ce ni na san abin da ba ku sani ba. To a irin yau sai ce to kun ga bayina da kuke cewa za su yi banna ga shi nan sun zo mun buɗi-buɗi sun yi ciɗin-ciɗin duk sun yi ƙura a arfa. Mala'iku su gani ya ce to ku zama shaida na gafarta musu. Mu da ba ma arfa shari'a ta sunnanta mana yin azumi domin shi wanda yake arfa wannan ibada da zai yi na addu'o'i da azkar da makamantansu ya sa kada ya ji yunwa. Allah ce ka ci abinci don ka samu ƙarfin yi. To farko ba a wurin kake ba kana da dama kai zirga-zirganka. Shi ya sa sunnar azumin ta shafe mu kaɗai da ba mu arfa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda shi wanda yake arfa Allah zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan azumi na yau dinnan ina sa rai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare maka zunubin shekara biyu, shekarar da ta wuce da wadda za ta zo. An fahimta? Shi yasa yana da matuƙar amfani. Kukan ji malamai sukan ce in baka yi azumi guda tara ba zuwa yau ma'ana takwas sun wuce baka sami baka yi iya ƙoƙarin ka kai na yau din. An gane shi? In ko ka iya yi duka guda tara alhamdulillah domin ba azumi gobe ranar sallah. Saboda haka wannan ibada ta yau ibada ce mai muhimmanci. Azumin da ke ciki sannan da addu'o'in da za mu yi. Ana iya yin addu'a a tsaye, ana iya yi daga zaune, ana iya yi a sujjada in ka ga jama'a ka ɗan kishin gida bakinka na motsi. Amma hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin abin da ni na faɗa da annabawan da suka zo kafin ni a ranar arfa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Saboda haka addu'ar da kake yi na san kai kuɗi ko kai aure ko ka haihu ko neman aiki ko neman a promotion ko yo neman tafi ce a sashi addu'a za su yi promotion na ce to kana neman promotion da lahira shi na duniya yake nema. Wallahi kuwa sai kowa da abin da yake so. To duk abin da kake yi kana addu'ar ka dinga ƙoƙarin saƙa wannan zikirin a ciki. Bana kai ta roƙon Allah, Allah ka bin mata ta ƙware ko yaya na ƙware, Allah ka sa in samu kaza ka mun kaza ka mun kaza ko ka yafe mun duk kai kai iyayenka da waye can ka ware wasu minti goma a ciki kuma kai ta la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku. Ko kana tuki ma sanda kafin ka zo ka zauna kai ibada kai ta yin wannan ya yawaita sosai ya fi yawa ma a cikin addu'o'inka ya yawaita saboda tabbaka waccan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai hana ka roƙi Allah wani abu ba amma ka rinka saka wannan zikirin a ciki yan uwa masu albarka. Ranar arfa rana ce mai girma, rana ce mai daraja a cikin yinnai da duniya da babu ranar da Allah ke gafara irin ta. An fahimta? Saboda har yinin lailatul qadr ma bai kai wannan ranar ba. Wannan ranar ta arfa kwaya ɗaya kilo ɗin nan ita ce ta sa wannan yinin gaba ɗaya fi kowane yini a duk duniya. Ina fata ana fahimta cikin yinnai saboda gafarar ta. So ranar wato daren lailatul qadr shi kuma saboda daren ne ya sa daren ya fi kowane dare falalashi ma har da daren yau ɗin nan na wannan ranar bai kai na lailatul qadr ba in dai dare ne in yini ne kuma to wannan ya ci. Wannan rana kuma ta gobe da kuke kallanta wanda za mu yi magana da izinin Allah shi ma an mun zo da shi to ita ce abdul ayyamin duniya ita kuma alal islam a duniya kuma a duk duniya babu yini guda ɗaya mafi falala irin gobe da garin su sallah yawmul hajj al akbar kuma har arfa har lailatul qadari ba dai sune ake faɗa ba wanda ya kai ranar da Allah ya cika addinin musulunci kenan. ya zabe shi a matsayin addini kuma addinin ya cika daga shi kuma sai washe garin sallah ranan bayan sallah da kwana daya shine yawmul qab da kaje ya zo a hadisi da ran sallah gobe kidan da gobe da jibi haka duk wani dan hamami da magaki da ke cikin zuciyarka tsakanin ka da wani ma duk a yafi koda da matar ka ne koda da mai gadin ka ne koda da yaron ka ne koda da direban ka ne koda da waye ko a office ko a ina wani ma ya ta kai ki duk ai ta manta babban rana ce a ci a sha ai kulliya ai murna qul bi fadlillahi wa bi zalika falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun saka da irin waɗannan yin ne suna da irin nasu falalolin yan uwa in yaso insha Allah za mu dakata anan haka abin da ya shafi ita wannan rana gobe da safe sai mu dan yi magana akan layya kadan shi ma shi kenan da izinin Allah ya zama mun taba ko mun barkar a tumu kun gani su sanin laini ina ba da shawara kullun in za ku tuna nakan faɗi wannan kalmar a matsayin shawara ba dole bane kowa na da irin uzurin shi kowa na da irin lalurar shi duk uzurin ka a yau kayi kokari safi zuwa azhar ko bayan azhar da kadan a ce ka kammala amma san da kace uzurin bakinka kar ya fasa fadin la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to sai kai kokari la asar in yau te maka a gida a ce ka kammala komai sai dai ba yadda za kai ko a ce la asar ka yi shawaci to kana dawa la asar da kan ce ka kashe waya ka gana da Allah ka shige daki ko a masallaci ko wadakanka ka ga wa duk wani wanda zai neme ka ba za a same ka ba daga al'asar sai bayan magariba za a same ka ko bayan isha ka kulla waya ka yi ittisali da Allah ko kai ta addu'o'in ka kai ma kai ta ibada kuma kamar yadda na faɗa muku lokacin na farawa ne da an yi azhar to kafin azhar kai duk lokacin abin nan arfa din bai fara ba amma da an yi azhar to an shiga lokaci yayi sai ke kai baro mu da na Saudiya Saudiya suna can su sun yi nasu mu kuma na ba da namu zamu yi amfani ba za ka ce wai yanzu mun yi azhar sulu akar ne a can barana ta fada a can shikenan an gama a kowace kasa a duniya akwai kasar da yanzu nan su akaddare ce su kuma wasu yanzu ma kawai akiyar rana ce ina fata ana fahimta saboda ka kowa kuma a kasar da suke riga Saudiya ma shiga arfa so ba wai matsala bane Allah shine yayin ranan da duniya yadda take biya kowa da kasar su zai lissa shi ina fata muna fahimta so in muka yi azhar mu a nan to shikenan in so samu ka shiga ka fara addu'in ka da azkar mata da suke gida ma haka amma dai kamar da na faɗa gurgurdan uzurin ka gurgurdan abin da zai saka dade a wajen misali in so samu ne a ce la'asar ka koma gida in baka samu zuwa gida ba a inda kake a shago ne ko a kasuwa ne ko a office ne wurin sana'arka to gaskiya kake sarkaci ka shagaltu da waɗannan abubuwa na addu'o'i da duk buƙatunka ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bakinka da azumi sannan kai addu'a akwai alkhairai da yawa a ciki yan ba masu albarka wato kai kokari a ce lokacin da ladan zai ce Allahu akbar na kiran sallar magariba a lokacin ma kana tsakar addu'a ce kiran sallar shi ta same ka kana addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kagar rana ta faɗi shi ke ina fata ana fahimta shi kuma abinda wani abu da yawa daga cikin mutane kuma har yanzu ba su fahimta ba wanda yana da kyau in ƙara tunatar da mu shine shi fa arfa faɗuwar ranansa yana ba da dama a fita ne daga arfa ba wai addu'a tana ƙarewa ba ne ina fata kuna fahimta zaka ci gaba da addu'a bayan magariba zaka ci gaba da addu'a bayan isha'i zaka ci gaba da addu'a har cikin dare sai alfijir ya fito na ranar idi da bakar na arfa take karewa wannan shine abin da yawa daga cikin mutane ba su sani ba sai ga wanda an yi magariba ran arfa shikenan ya daina addu'a kuma yana da sauran bukatu bai fada ba saboda haka mu gane lokacin yana da tsawo shi yasa duk wanda ya samu arfa annabi ya ce al-hajju arfa aikin hajji shine arfa idan mutum ya tafi arfa to ya samu wani yanki na tsayuwa a ciki ya fito zai iya fitowa bayan rana ta faɗi wanda bai je tsayuwan ba shine ake so ya samu ko da minti ɗaya ne kai ko sakar ɗaya ce ya shiga ta arfa ya fita kafin alfijir ya fito to sannan ya samu aikin hajji to ashe lokacin ta yana kaiwa har ina har fitowar alfijir na ranar sallah ina fata muna fahimta jama'a saboda ka abinda yasa kace ganin ake so rana ta fada kana jira kana addu'a saboda albarkacin wannan yammacin na faduwar rana ba wai yana nufin ta kare bane Allah madaukakin sarki ya taimake mu roƙona na ƙarshe dan Allah dan son annabi kar mu rika mantawa da kasan mu cikin addu'a kasan mu tana tsananin buƙatar addu'a sama da ma mu kanmu da wala kasan mu tana buƙatar addu'a sama da mu kanmu domin idan kasan ba ta da nutsuwa mu ma ba za mu taɓa samun nutsuwa ba duk wannan abin da kake ganin muna yi fa duk yana daga cikin wani bangare na nutsuwar da kasan take da shi yasa ma har muka samu dama mu zo na wannan karatu idan babu nutsuwa wallahi ba za mu yi karatu ba so kaga ashe buƙatar a yi mata addu'a yana da muhimmanci shugabanni ai musu na shari'a wanda take kan shari'an Allah ya tabbatar da su zabe ne ke tinkaran mu mu yi addu'a Allah ya sa a yi shi lafiya gama lafiya Allah ya zama mana shugabanni na kwarai to yanzu abubuwan suna da kyau wannan rashin zaman lafiya da ake fama da shi a wannan yanki namu da ma kasar duka yi addu'a kai wa iyayenka wasu iyayen suna da rai wasu kuma sun rasu wasu iyaye ne suke buƙatar su yi addu'a saboda kangara ko wani abu da suka sa a gaba na karatu ko na wani harka ko iyalai duk ai musu addu'a kai malam hatta matan ka karɓa musu addu'a Allah ya haɗa kansu wani sai addu'a ya manta da matan shi da yayansa kai addu'a Allah ka haɗa kan matana Allah ka haɗa kan iyayana yadda matan ka ba su zaman lafiya haka iyayanka yan nan dakin da nan dakin ba su zaman lafiya duk wannan abin yana buƙatar addu'a ba a sai da magani a kemis tab ne ko sirop wanda za a je a sha na haɗin kan iyaya da zira ko akwai da za ka je ka siyo ka ba su sha a babu addu'ar nan ita ce za ta yi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allah madaukakin sarki ya taimake mu yan uwa masu albarka babu namu bai da tsawo sosai karshe ne na sani shi yasa ba zan tsawaita ba so za mu tashi kamar yadda na faɗa a matsala ta uku mustaqatul jihadi ababan da ke faɗar da jihadi a ce ya sauka shafi na 210 malam ya ce hunaka a'zarun kito ko tusketo an sahibi hal jihad akwai waɗansu uzurori waɗanda suke hana wanda ya samu kanshi a cikin wannan uzurin ya zama ya tafi jihadi an fahimta idan kana farz ma'ini idan jihadin ya zama irin na wajibi ne na kowa sai ya tafi ko farz kifaya ko ma a ce irin na farz kifaya ne wanda in wasu sun je ba sai wani ya je ba to idan waɗannan uzurori suka faru to lallai mutum jihadi ya sauka a kan shi uzuri na farko da biyu a haɗe na farko aljunun wasiba wato hauka da yarinta a ce dai farko yaro ƙarami ne to ya jihadi ya sauka a kan shi uzuri ne yarinta sannan da hankalinsa da girman shi da shekarunsa kawai sai ciwon hauka ko taɓin hankali ya same shi ina fata ana fahimta jihadi ya sauka a kanshi da kaulihi sallallahu alaihi wasallam yadda aka ce waɗannan mutane guda biyu jihadi ya sauka a kansu saboda hadisi ya tabbata wato cikin musnad na abi dauda imamul nisa'i kuma imamul albani ya inganta hadisin a cikin ilwa'ur dalil annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa rufi alqalamu an thalathatin an dauki alqalami da ake rubuta lada ko zunubi ga mutane nau'i uku su ba a rubutawa ba lada ba zunubi a kansu an fahimta su wane ne waɗannan kamar wani ya yi tambaya sai annabi ya ce anil majnuni hatta ya fiqa da mahaukaci har sai ya farka ya dawo hankalinsa ya dawo cikin hayyacinsa ya san me yake yi an gane ku shi ko mahaukaci kun san irin dai ɗabi'a irin taka baya yin abubuwa irin na mutane masu hankali lokacin da mutane suke kallon wani abu fari to shi baki yake gani sanda yake ganin baki mutane suna kallon fari ne ko ba haka bane ko dai hauka wacce take ta ɗabi'a misali Allah ne ya jarabce shi ko kuma hauka wanda aka yi masa ta hanyar asiri ko tsafi ko kuma hauka wanda ya jawa kansa da kanshi ta hanyar shan wani abu mai ya haukatar da kanshi an gane ku to da na farko da na biyu duka maghfurun ko ma'fuun anhu amma na ƙarshe wanda ya jama kansa akwai zunubi a kanshi shi kanshi da ya haukatar da kansa bai ne da shi Allah ya kare mu so yana da kyau a kiyaye duk abin da zai zamanto ya sa mutum ya taɓa hankali domin na daga cikin abu mafi tsada da Allah madaukakin sarki ya bai wa ɗan adam shine hankalinsa to kar ka yarda ka lalata shi ya salwance ta hanyar tasarrufi da wasu kayayyaki da ta'ammuli da su wanda yake ya saba ma doka ya saba ma shari'a addinin kuma bai yarda da shi ba sannan kuma a constitution na kafa abin shani na ruwa ko ko abinda ake zuka ne na hayaki ko kuma abu ne wanda zai gashi nan dai ko shake ake a hanci ko kurkurawa ake yi duk wa'annan abubuwa ne da dukkanin su ba su da ainihin wato gurbi a cikin shari'a shari'a ta soke su gabaki da Allah ya kyauta to saboda haka wannan hadisi kenan sai mutum na uku annabi sai cewa alin na'imi hatta yastaqila haka mai bacci mai bacci kana bacci lafiya kallo kai ba yaro bane ko ba mahaukaci bane bacci ko kake yi to kai tunda kana bacci ba a rubuta maka in za ku tana masallacin da mun karanta wannan mas'ala nace lokacin da aka kira sallah kai da idan ka biyu ka ji kiran sallah kai ne sallah ya zama wajibi a kanka banda mai bacci shi mai bacci kawai biyar da matsala an riga ya ɗauke masa amma ba laifi ba ne a tashe shi ko sai a tashe shi cewa na tashi kai sallah lokaci ya yi in an lura ma ya gaji ne ya sa ya yi haka wani ibada ne ko wani labiri wanda hutun shi ne ya fi masa ko rashin lafiya yake fama da shi ya hutun ya fi sai a kyale shi a ji a yi sallah sai ya farka sai ya sallah shi dama ci shi ba da shi ake magana yawa to sannan na uku sai annabi ya ce wa anas sabihi hatta ya salima da yaro karami har sai ya yi mafarki ma'ana ya balaga ana mafarki ne idan an balaga ko alama ce ta yaro ya balaga in ya fara yin mafarki na uku daga cikin uzurori kafin mu karanta ya nuna waɗannan uzurori guda biyu in har ya faru ga mutum to ba shi ba jihadi ina fata ana fahimta yawa na uku shine al-unusata wato matantaka ta mace in mace mace ce to ita ba ita a jihadi shi yasa ma da sahabbai mata suka tambaye annabi suka ce wai maza suna zuwa jihadi su samu falala su samu daraja mu ba mu da jihadi ne annabi ce kuna da jihadi mana wanda babu kisa a cikin shi babu zubar da jini shine zuwa aikin haji da umara kuma su tafi jihadi ta je umara ko ta je aikin haji ta je jihadi ladan da take samu kenan ita kuma saboda haka mace ba ta zuwa jihadi fala yajibu jihadi ala al-unsa wato mata ba ta zuwa jihadi wa qad sabaqa dhikruhu mai riga mun yi bayani a baya abu daga cikin uzurora idan suka faru malai yace ar-riqqu wato bauta a ce mutum bawa ne raqiqa idan mutum bawa ne shi jihadi ya doka a kan shi duk wannan falalar jihadin a ce ban da bawa Allah ya raba mu da bauta yace lima rawa Abu Huraira qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin nan da Abu Huraira ya rawaito Allah ya kara masa yadda wanda asalin Bukhari hadisin yana cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lil abdil mamluki salihi ajran bawa da aka mallake shi yana da lada guda biyu shine bawa da aka mallaka shine abdul mamluk bawa ne shi yana da wanda ya mallake shi yana karkashin ubangidansa to yana da lada guda biyu wallazi nafsi biyadihi yace na rantsi da wanda rai nake hannunsa inji manzon Allah yace laulal jihadu fi sabilillah ba dan jihadi dan Allah ba da ake zuwa wal hajju da aikin haji wa birru ummi da ainihin wato in yi aikin haji kuma umma uwata biyayya Allah ya ce wallahi ba don waɗannan darajoji guda uku ba yace la abaktu mutu wa ana mamlukun da zan so in mutu ina bawa don wannan ladan guda biyu kalan nan da bawa yake samu sai wannan ya nuna tunda ai exceptional din sa ashe shi ba jihadi yana faduwa a kansa da bawa yana cikin wanda zai samu darajar jihadi kuma ku gane wannan fa yana nuna mana jihadin ya fi rashin yin sa ne in aka cire jihadin aka cire yi wa uwa biyayya kuna fahimta aka kuma ware su a gefe da aikin haji to da za ka ga babu wani abin da za a ce an adam ya samu wasu daraja a kansu kuma da a ce ka mutu kana bawa a ce kai bawa ne to amma ba bautar ita ce take da falala ba saboda akwai haji da take gaba da wannan falalar akwai yin biyayya ga iyaye da yake ga wannan falalar akwai mene akwai ainihin wato jihadi dan Allah ga jihadi ga biyayya ga iyaye ga aikin haji in dai da waɗannan to babu kuma wani falala da dan adam yake nema a duniya ina fata kuna fahimtar saƙon dan kar ka ɗauka cewa to ai bautar kenan ya fi a'a wayin ana nuna maka darajar su ne bautar ba ta kai su ba ga babu su to da annabi sai ya zaɓi wancan an fahimta kenan sai ka ce kamar jihadi da aikin haji da yi wa iyaye biyayya su ne kan gaba matsayi da mutum zai iya nema bayan waɗannan guda uku a matsayi na hudu shi ne a ce kai bawa duk da kana da rauni ba za ka ga abubuwa da yawa an sauke maka su amma za ka so a ce za ka mutu saboda wala'allah sauƙin nauyi da yake kanka domin abinda ake cajin ɗa to kai komai naka rabi ne kuna lura to kun ga ashe sauƙi ka samu ta wannan ɓangaren na biyar da na shida al-dha'fu al-badani wato rauni na gangan jikinka ma'ana kai luɓuluɓu ne za ka fi jihadi kai ɗin ka kanan kuma a hure ka an ce ɗauki takobin nan maga kana ta ɗan kaza kai wannan ai ba zan yi komai ba ba ka da mora a jikinka ko ba ka wani ba ka da ba kuzari ki saboda haka wannan rauni na gangan jiki shi kuma raunin gangan jikin nan yana iya zuwa kila sakamakon rashin lafiya yana iya zuwa kila sakamakon lusaranci ba ta yanayin da ba zai iya zuwa ba ko ba haka bane kila ma yunwa ce kawai ta tabe bai mutum kaga ba zai iya komai ba to na shidan shine al-ajizul mal gazawa na dukiya ce ba ka da dukiya jihadi ke da dukiya ke baka da duki da zaka sayi duki ko mota da zaka tafi jihadi ko takobi ko bindiga ko makamin da zaka yi duk baka iya baka da komai to kaga an samu matsaloli guda biyu malam ya ce wal maradu har ma da rashin lafiya shi ma yana shiga cikin wannan wa adamu salamati ba'd al a'da da kuma rashin lafiyar wasu daga cikin bangarori na gabobin jikin dan adam kila gurbu ne shi kila makaho ne an gane ko kamar yadda Allah ya ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj kaga duka yazo a cikin wannan aya to duk kaga wannan lalura ce yace kalama kamar makanta ila makaho ne wal a'raj ka ash-shadid kamar gurgunta mai tsanani akwai gurguntar da ba mai tsanani bane ba za ta hana jihadin ba zai iya abin da kai abin da mai kafa ma ba zai iya ba shi sa wai Bahaushe ya samu wani magana da yake cewa gurguntar ba mai kafa ya shege misali ko ba haka wani za ga wani gurgu iya wani abin za ka sha mamaki baka lura wanda suke da gurgunta ko na kasa a kafa sun fi karamani ba su yi wani abu abin da kai mai kafan ma ba za ka yi ba sai ga kawai ya ɗare wani wurin na? to wata baiwar ce wani kuma wallahi karamba ne ne tsabar taurin kai ne suke su sai ga suna wasu abubuwa wanda mai kafa ma ba zai ba kuma ga suna da lalura to akwai wanda shi da lura shi ba za ta hana shi ba to wannan zai iya yin abin shi na gurgurin juma'a da kake ganin sa wannan dattijan na Madina yaran sa hudu suka musulunci suka karba addinin musulunci lokacin da Mus'ab ya je Madina kafin Annabi ya hijira ka san da suka zo ai a Aqaba suke Annabi mubaya wannan wurin da ake jifan babban shaidan nan wanda gobe za a jefe shi shi za a jefe gobe ranar sallah to a ran gurin suke Annabi mubaya a mutanen Madina har al-Abbas yana wurin yace kan buwa ku dan uwan mu yazo lokacin ma shi bai musulunta ba ku zo ku cutar da shi muna kai shi muna kaunar shi tare da bai musulunta ba amma yana bada dan kariya ga dan sa domin dan uwan mahaifinsa ne shi annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Abbas kuma ya girma annabi amma kanin uba ne shi saboda suna taku amma yana gaba da manzon Allah ya girme shi isa wata rana sahabbai suke lokacin ya musulunta ma sahabbai suka ce masa wai al-Abbas ne da kida annabi wane ne babba tun da irin yadda yake girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma an san kanin mahaifinsa ne shi sai ya shiru bai bada amsa da wuri ba ana san natsuwa ya bada amsa ta hankali wanda kila inda kai ne ai zaka yi maza ka bada wata amsa ne sabanin irin wanda ya bada cewa yayi yace annabi ne babba an fahimta ya ce annabi ne babba amma ni aka fara haihuwa kaga amsa ce mai hikima a cikinta kuma shi yanzu ya ita ya ce shi ne babba ga annabi annabi rasulullah ba zai iya cewa a ni ne babba a ya ce annabi ne babba don shi ne babba kan ba zuwa babba ka bashi girman sa na babba amma ni aka fara haihuwa ko ba haka ba ne so al-Abbas ya ga musu wannan magana to da suka koma su Madina sai Annabi ya tura farkon ambassador kenan a musulunci Mus'ab ibn Umayr ya tafi Madina ya fara da'awar wannan shirye-shirye da Annabi zai tafi hijira kafin ya tafi to a hannunsa da yawa cikin mutanen Madina suka musulunta shi Mus'ab to daga ciki akwai yaran Amr ibn Jumu' su hudu su ne ai wanda suka je suka dauki gunkin da suka jefar a bola in za ku tuna a kare a siga ko ya zo yana ta neman gunkin ya ganshi a bola ya zo yana ta kuka yau gunkin wanka ya shafa mushi mai fesa mai turare ya ce ka yi hakuri na san wanda suke wannan abu ana ran kayan fushi da su aka sake mai na biyu ya ce ya kace haka ne gaskiya ka fa kare kanka na fa gaje a ce sai na je na ɗauko ka kawai sai ya rasa ya mai takobi ya ce ka kare kanka ba aka zo na uku kawai sai ya ganshi a cikin kwatami har an ɗaure shi tare da mushen kare ya ce haba in duk Allah abin bauta zai kasa kare kanshi yara na wasa da cikin kwatami a cikin bola wa zai nace wannan to ai ba Allah da ya kamata in bauta ma bane kawai sai ya zo ya musulunta shi ma saboda sun mai wa'azi da baki ya ki musulunta ko sai suka biyo ne ta hanyar kawai abin al'abin bautan nashi an fahimta to abin wahalar shahid wannan Amr ibn Jumu' din gurbu ne dan gashi yake kafar sai ba ta da lafiya sosai dan gatawa yake irin mai dan gandan nan haka ba bai da kafa bane gaba daya amma yana dan gata to da aka zo za a yi yakin Badar sai dadin suka hana shi zuwa yaki suka ce ba baka hakuri kawai saboda kana da lalurar kafa yayi suka hana shi sai ya hakura kuma kaga ai wasile ne ba Qur'ani ma ya ce bai da wai yana da uzuri da aka zo za a yi Uhud shi ne bayan Israil sai suka sake hana shi ya ce wallahi ba ku isa ba kawai sai suka je suka gawa manzon Allah Annabi sai aka kira shi ya ce masa bukin ciki suke mu ya ce ai Allah ya maka uzuri laysa ala al'ama kharaj wala ala ya ce Annabi sai na danga ta kafar nan zuwa cikin aljanna Annabi ya ce to ba ku da dama ku hana shi dole kuma yanzu da ku da baratije sai dai mun kyale shi to haka ko aka yi ya je yakin Uhud yana cikin mutum 73 nan da suke shahada a wannan yakin Uhud su ne muke zuwa kai wa ziyara in aka je Madina su ake wa sallama su Annabi ya ce ku rinda ziyartar su ku rika yi musu sallama babu wani mai sallama da zai musu sallama har zuwa ranar tashin alkiyama face sun maida masa da sallama har ya samu ko bai samu ba yanzu da ya bar cewa yana da lalura kaga ba zai je ba almuhim dai a nan gurin ina so in ce ne idan mutum gurguntansa ba za ta hana shi yayi ba to ka hana shi an fahimta zai iya yin abinsa amma aslan mai lalura ta gurgunta da makanta an gane da rashin lafiya yana da uzuri daga wurin Allah cewa ba sai ya je jihadi an fahimta malam ya ce wa qad sabaqa zikra ha shi ma mun ambace shi a baya to daga nan sai na bakwai daga cikin uzurora da in suka faru ba a zuwa jihadi ya kafa shine adabu izni abawaini ce iyayenka suna da rai an fahimta ka zo zaka tafi jihadi su ce a malam kar ka tafi muna buƙatar ka gaskiya iyayenka ba su ba ka izini ba to ba za ka je jihadi ba sai iyaye sun yarda an gane wannan ko malam yake cewa au ahadihima ko ɗaya a cikin su kake da shi ka ce uwarka ce kada ita ce ba kanka je mahaifinka ne kada ya ci a kanka je saboda yana buƙatar ka to kar ka tafi ya ce idan kanar jihadu ta tsawo'an idan jihadi ya zamanto cewa ta ɗuwo'i ne ma'ana na fila ne a wanda ya zama wajibi ba ne kowa ya fita ɗin nan ya ce fi hadithi ibn umar saboda hadithin ibn umar ko amru radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasta'zanahu fil jihadi sai ya nemi izinin manzon Allah akan yana so ya tafi jihadi فقال سي النبي يتي مسا احي والدك شي iyayenka suna da rai tambaye dai masa ke iyayenka suna da rai qala na'am wannan sahabi yace eh suna da rai qala sai annabi yace fa fihi ma fajahid aje kai jihadi akan iyayenka yi musu ka'a yi musu biyayya jin maganar su girmama kuma ra'ayin su fahimta kai jihadi a kansu wannan biyayyar babban jihadi ne a wurinka kalli wato wannan sahabi ya ce wannan yaro mai albarka wanda biyayya ga mahaifiyarsa uban yaran su tun yana karami ya hana ya zama sahabi. An fahimta? Uwais al-Qarni Allah bai taba ganin sa ba, bai taba ganin Allah ba, amma sun yi zamani da yana Yemen Annabi yake ba sahabbai labarin sa. Idan kun samu haduwa da Uwais al-Qarni ku ce yayi muku addu'a domin shi mai karɓar addu'a ce Allah ya yi addu'a, Allah yana karɓa. Yana da uwa, yana mata biyayya, mahaifinsa ya rasu tun yana ƙarami, ya yi rashin lafiya na kuturta ta same shi ko ina ya warke, daidai bai fi girman dirhami ba, shi kaɗai ne a jikinsa bai warke ba. Alamar da za ku gane shi kenan, shi ɗan ƙaran ne, an gane ko? Sannan kuma ɗan murad a Yemen ɗin, saboda haka in kuka haɗu da shi ya muku addu'a, ku ce na ce ya muku addu'a. Abin da ya hana shi ya zama sahabi kenan, saboda bai ga Annabi ba, har Annabi kuma ya san da shi. Saboda haka haka aka yi, Annabi ya koma ma Allah. Lokacin Abubakar suka dinga bincike suna tambaya ina Uwais al-Qarni, in yan Yemen sun zo aikin haji babu Uwais al-Qarni. Haka Abubakar ya yi shekara 2 da rabi, Umar ya zo ya hau shekara 10. Duk sanda yan Yemen suka zo shi da an je aikin haji neman Uwais yake cigiya, afikum Uwais al-Qarni, a ce a afikum, can karshen shekarunsa ya kusa ƙara mulki ma, sannan ya tambaya ta ce akwai Uwais al-Qarni a cikinmu alhazan Yemen. Yanzu aka nuna masa shi, ya ce kai ne Uwais al-Qarni, ya ce eh ni ne. Daga murad ya ce kwarai, daga ainihin wato ƙaran ya ce eh, kana da uwa, kana mata biyayya, ya siffanta shi ya ce eh ni ne. Ka yi cutar kuturta ta warke, duka jikinka ya warke, sai dai wanda yake cutar kuturta baras, me ake ce mashi baras, shi ne kuturta ko kuma kora ne, ba kora ba, wannan ɗayan da mai yakuta jiki kamar da baya ba da baya ba, kamar kuturtar ne da yake gabo, eh kuturta ce ba. Saboda sai ce ya warke, sai wannan guri ya ce kware ya gani, sai da ya bude masa ya tabbatar, kaga ko kana son dauke ni kawai ya rungume shi, ya ce Annabi ya ce in na ganka kai mun addu'a, ce ni sai ce Annabi kai bai kira da wannan suka, ya ga ya san wannan sufufin ban taba ganin ka ba. Ya yi ta kuka, ya ma Umar addu'a daga nan kuma ya roƙi Allah shi ma ya karɓi rayuwarsa, kawai shi kenan, bai ƙara ma wani addu'a ba. Saboda su suna tsoron ma kar a zo a gano su, kai Annabi ya ce kaza a kan shi, da anan ne ai shi kenan ya zama wali, dubu dubu zuwa wanda yake son ya ganshi, wanda dubu dubu ma da za ka zo da buƙata kawai, ai dubu kaza ko miliyan miliyan za a riƙa biya, an samu abin neman kuɗi kenan. A sosai ma tun yaushe in ta nan ne, Allah ya kyauta. To kaga biyayya ga iyaye shi kanshi ba karamin jihadi bane. Sai Annabi ba wannan sahabi umarni yace ka je kai jihadi ga iyayenka. Kuma su iyaye da kuke kallo shi jihadi, ku kalli abu. Jihadi akwai fardu ain, yana zama fardu ain, yana zama fardu kifaya. Dan Allah ya washe ne idan iyaye ke zama fardu kifaya. Akwai kaga yafi jihadi. Fi shine babban jihadi. Sai ka ƴaƴa ku zama masu biyayya ga iyayenku, ku zama masu girmama su, ra'ayinsu da tunaninsu kawai wallahi kallahi ya zama ba irin wanda kuke ba ne. In har uba yana da wani ra'ayi sabanin naka, to karka kuskura ka bayyana naka, ka hakura ka bar na baya banka. Idan mahaifinka ne ya baka daman kawo naka ra'ayin, to sai ka kawo ra'ayinka cikin mutuntawa da girma ba tare da kwandamin din na mahaifi ba. Ina fatan ana fahimta. Kuma idan aka ce uba, to ya hada da wanda ya haife ka da wanda bai haife ka ba, ya sa'an mahaifinka ne ko abokinsa ne, kai ko bai taba ganin mahaifinka ba, mahaifinka bai taba ganin su ba, amma kana kallon wannan mutumin sa'an uba ne a wurinka, to ka girmama shi, ka yi biyayya ne ga naka iyaye. Ina fata muna fahimta. Dan wani yaro sai ya ga ta aini babawana ba ne, wallahi ni babawana ba ke, tunda kai ka haife ni. A wannan rashin biyayya ne me kake yi kenan? Idan da iyayenka ko suna da rai ko ba su da rai, a nuna musu abin da kake yi, za su ji daɗi su farin ciki ka yi wannan, ko a za su ga damuwa ne? To abin da ake rubuta maka kenan. Rashin da'a ne ga iyaye, kai ne wani uban wanda kana ganin ba shi ya haife ka ba. Saboda haka mu zama masu biyayya ga iyaye, mu mutunta su, mu girmama ra'ayinsu, mu darasta su, kuma mu tausaya musu. ƴaƴan yanzu ba su da kirki, za ka ga uba ya ɗauko kaya liki-liki wanda yake ya haife shi kai tsaye, ko bai haife sa ba, ko sa'an baban shi, kuma shi ba abin da yake ba, zai karɓan wannan kaya a hannunsa ya taimaka masa, ya sauke mishi ko ya kai mai inda ya kamata ya kai masa dan girmamawa kai ko ba ku mai kana so wannan mutumin ya ce maka Allah maka albarka kai ba biyan ta zai ba amma ka ga wannan Allah maka albarkan tafi baka kudi tafi maka komai wannan Allah maka albarkan shi din ita zaka saka samu aikin da kake nema ita zaka saka samu matsayin da kake so ita zaka samu kariya saboda albarka tana kewaye da kai baka san bakin kowa ba ka san matsayin shi a wurin Allah eh da in yi addu'a Allah na karba ko bai karba so da haka jama'a akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu gyara mu tado da ƴaƴan mu akan irin waɗannan kan su ƴaƴan mu su rika jin ciyawai tindin kai kadai ne ka haife su kai ne ka ce uban su a abokin ka ba uban su ne wanka abokin wanka uban su ne kanin ka uban su ne ƴaƴan ka su saba cewa baba wani baba wani yawa kan su zo suna kiran kanin ka ko wanka da baban wani kika ji yaro ya ce wai baban Ahmad ne baban Ahmad din nan fa wanka ne ko kanin ka ko baban Muhammad ko baban Ibrahim yana ga wai baban wani ne shi ba baban shi ba kika ji dan kai wannan ka san zane shi wallahi na baka umarni zane shi zaka yi sai dai ce baba wani yawa ya ce baba shi ma baban zane iya taso da wannan ya san kimar dan uwanka ya san iyaye ne sannan ba wai sai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kun hada uba ɗaya ba wallahi malam hatta abokanka abokinka ne dan suka koya mai ya rika ce masa baba wani ba wai ce wai dan uwanka shi kike ko li abi ba saboda ai abokinka matsayin ku da saboda haka shi ma uban sa ne lokacin da baka nan suwa yaje je gurin su a matsayin ku ba suwa za su mai fada suwa za su tashi suwa za su hana shi duk su taso da irin waɗannan abubuwan jama'a Allah ya yafe mana to saboda haka iyaye malam yace fa birrul walidaini fardhu ain ka gani yace yi wa iyaye biyayya fardhi ne da ainihi yawa wal jihadu fardhu kifaya shi ko jihadi fardhu kifaya ne in wasu sun yi ba sai wasu sun yi ba ina fata ana fahimta shi wani lokaci ne kawai yake ma canzawa daga asalin sa na fardhu kifaya ya koma mene fardhu ain amma shi biye iyaye shi tutur da ba fardhu ain ne ba fardhu kifaya ba shi yasa nakan ce ba wai sai bai bata bane wai dan kai wa ubanka biyayya sannan ya maka ko ubanka bai maka ba kai kuma kai ma ba za ka yi ba saboda ka hakki ne da Allah ya dora wa kowa in ba kai ba Allah sai ya maka azaba in shi ma yaki maka nashi hakkin bai sauke ba shi ma Allah zai maka azaba saboda ka kowa yayi ne ba wai sai in an yi bane za a yi malam yace fa yuqaddamu fardhu al-ain saboda haka sai a fifita fardhu al-ain akan fardhu kifaya fa idha ta'ayyana al-jihada fa laysa lahumu man'a an gane ko walaysa lahum amaluhu to idan dai aikin jihadi ya zama fardu ain to a lokacin ana ba iyaye shawara kar su hana dan su zuwa tun da ya zama dole ne a tafi an da an kawo musulunci hari ko garin musulmai ba kuma dole shi yana cikin maza kila masu kwazo da kaza su bashi ya tafi an fahimta wala inna lahum a lokacin ba sai an nemi izinin su ba su kansu uban in dai mai lafiya ne ba tsoho bane in dai ba rashin lafiya yake ba in dai ba gurgu ne ba kaho bane masu uzurin nan kawai su ma ana bukatar su tafi ne na takwas na kusa da ƙarshe shine addainu wannan matsala Allah ka raba mu da bashi kaga bashi ta zo bashi ta hana aje jihadi Allah ya kyauta yace addainu alladhi la yajidu lahu wafa'a bashin da ba za ka iya biya ba idan lam ya'zan sahibihi in har wanda kake bin bashi yake bin ka bashin bai baka izini ba yace sai ka biya shi bashin shi ka ka riga banka sai takobi da kudin ka ka riga banka sai doki ko abun hawa bashin ya jigya ta kashi kuma wanda yake bin ka bashin bai yadda ba to wallah ba za ka je jihadi ba ya sauka a kanka ka ji bashi ba wala hajjin ma ya hana ji ya daga yana ba da dama kar a je juma'a saboda kar ka da mai bin ka bashi ko kuma ka je kar ka dan sabewa kana boyewa kana ankare da ma ka san a can lungun yake zama ya koma can haka ana idan da sallah kawai ka ware amma an ba haka ba kakka da indai har sai kun haɗu ka shiga cikin damuwa akwai wanda na sani sai da wata shida asuba bai iya fitowa wallahi wani na bin shi bashi bashin da yake bin sa kuma shi irin wanda bai zama sosai ne yawanci ya fita da san safa sai da dai zai dawo to asuba suke haduwa a masallaci sai da wata shida bai zuwa sallar asuba saboda kar su haɗu da wannan da yake bin sa bashi amma yanzu kuma yayi kuɗi wallahi daga yin korona kawai shikenan sai yayi kuɗi yanzu shi ne China shi ne Dubai shi ne Saudiya shi ne ina ne ga abubuwa nan da yawa kawai duniya ta samu amma wannan da corona baya ala ko sisi bai shi to al muhim dai kaga tasirin da bashi yake yi ko har a sharar zamuwan da rashin sallan da ya ba laifi ba ko da kasa in dai bashi ne ya ragawa sai dake ta sallah gida ku rika jami'i ki da hajiya kaga ka zama liman kai ma ka dana yace wa karal jihadu ta'awwu'an kuma ya zama jihadin da ta'awwu'i ne shi ma to zai iya zuwa ba sai ya je ba bi qawlihi saboda annabi sallama yana cewa al-qatl fi sabilillahi yukaffiru kull shay'in illa al-dayn kunji wallahi annabi yake cewa a kashe mutum dan Allah fi sabilillah yana kankar zulbai na komai da bashi in banda bashi bashi bai kankarwa ko ka je jihadi ka mutu jihadi da bashi a kanka to fa bai kankarwa wallahi abiya Allah ka raba mu da bashi malam yace fa idza ta'ayyara al-jihad fala idza li gharimihi idan jihadi ya zama dole shine to babu izini na wanda ke bin sa bashi kaji ba wato in bai zama dole ba kana so ka je jihadi sai ka nemi izinin wanda yake bin ka bashi in ya ga dama ya maka bakin ciki ya ce ban yarda ba sai ka biya ni na karshe na tara al-alim alladhi la yujadu ghayruhu fil balad akramaka Allah malami wanda babu shi wani malami a garin sai shi kadai sai tafi jihadi aka kashe shi waye malam kuma to shi malami yanzu sai ya hakura ya kwallakar dai da masu karfin ya musu bayanin ya za su yi a samu komanda kuma akwai bangaren jihadin da kila malam shi bai iya komai ba a lokacin tunda ba libanci bane da karantarwa ko ba haka ba kwanda suka fi shi kwarewa sun fi shi makamar yaƙi suna ka sune shi da shugabanni shi ma sai dai zama ɗan kallo amma shi malam dan ya zama akwai malami da zai karantar ya jagoranci al'umma ba sai ya je ba a garin amma ba da sharadin sai in babu malami sai shi amma akwai malamai wasu su tafi wasu su zauna haka za a yi yace da annahu law qutila in ka za a kashe shi a wurin jihadi da taqara an-nasu ilayhi mutane za su talautu za su buƙaci malami da za su yi fatawa za su buƙaci malamin da zai yi musu sallah za su buƙaci malami da zai kaza ba za su samu ba yace id la yumkinu li ahadin an yahilla mahalluhu domin babu wanda zai tsaya makafin malam saboda haka fa ila kana la yujadu man huwa aqahu minhu idan babu wanda ya fi shi ilimi to yasqatu anhu al-khuruja lil jihadi to fita jihadi ya fada akan sa nazar li hadat al-muslimin lahu saboda sanannun buƙatar musulmai zuwa gare shi abinda muka faɗa daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kokarin shi ilimi muna addu'a Allah mu dukkan sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله نعم نعم أوكي gaskiya abinda zamu faɗa shine dangane da iyali su hana mutum zuwa jihadi idan jihadi ne fardu kifaya irin na fardu kifaya wanda ake tafiya ji a dawo su tafi ku ka zauna kai jihadi tare da amarya da uwar gida ke ko amarya ko uwar gida idan ko fardu ayin ne to sai hakuri saboda sahabbai duka wannan biyun an same su a ciki akwai wanda bai je jihadi ba saboda iyalinsa akwai wanda kuma ya tafi jihadin saboda jihadin ya ta'ayyanu ne kai har akwai jihadin ma da bai ta'ayyanu ba fardu kifaya ne an samu daga cikin daga mata wanda suka tafi suka iyalin iyalansu wayin kana cewa ba a cikin sahabbai aka samu wannan ba kaga sahabin da ya yadda da dabinansa da wanda ya tafi bin matarsa tana amarya da ma jinin janaba a jikinsa ya tafi jihadin dukkaninsu wannan jihadi ne wanda yake ya ta'ayyana ne an fahimta shi yasa suka tafi amma fardu kifaya to gaskiya ka zauna kawai ka yi jihadi a gida yadda ka yi jihadi ga iyayenka to ku jihadi wajen kula da haƙƙin wannan mata ta haka da sauransu aljanna insha Allah za ku shiga ku duka za ku shiga ku duka insha Allah Allah ya samu dace alaikum assalam wa rahmatullah wato akwai abubuwa da yawa yawanci mu abubuwan da suke faruwa da mu wato suna da farko da ita kanta wannan ƙasar tamu ƙasa ce wanda dama za ka ga ai mulkinmu demokuraɗiyya ne ke jagoranta ake yi to shi kuma demokuraɗiyya babu irin abin da ba za ka iya gani ba kuma ba mu kaɗai ba ne muna da mu musulmai akwai waɗanda ko ba mu ba to wani fada in ya taso su da yawa zaka ga ba a irin wannan jihadin bane, jihadi ne ko dai na kabilanci ko dai na siyasa ko kaza, to duk ba jihadi bane wannan, wannan duk rikici ne ko yanzu abin da yan boko haram suke yi ba jihadi bane. Ina fata ana fahimta ba jihadi bane. Munan muka karanta sharadan jihadi, ina ga ko ana muka karanta sharadan muke cewa sai mu rika daurawa dai bayan da daga cikin sharadan da aka kawo na jihadi ko dai babu wanda suka ci. Kuma haka ake jihadi ba, ba za ka zuwa kana jihadi kuma kana kashe dan uwanka musulmi da kanka. Sahabbai suna dar'in jini nawa na musulmi ne, haka suka riƙa yi, haka Allah ya siffanta su ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari li'amma min ruhba'u bainahum, shi ne siffar sahabbai. Amma waɗannan da suke jihadin wa suke kashewa fararen hula suke kashewa kuma musulmai yan uwansu masallaci sabon a kasuwa haka a duraren da ba ruwansu, kuma su da wa suke fada da gwamnati wani jihadi wani hari suka taɓa kaiwa a fara shugaban ƙasa, inda su ko a fara shugaban ƙasan ma su ne waɗanda kowa ne mai laifi a wurin misali, kaga ba haka ake yi ba. Ana jihadi ne farko mataki ne ta hanyar ilimi a karantar mutane su samu ilimi da fahimta sai su zama na ƙwarai su zama na gaske suna da ilimi da shugabanci ya zo hannunsu sai ga sun gyara duk abin da za su gyara. Tsarin da ake tafiya ne akwai kurakurai a ciki, amma wane ne su, wane ne lawmaker, ba su ne ake a cikin demokradiyya ba a zaɓe su, waɗanda aka zaɓa su je su ne a majalisa na dattawa da na wakilai misali, to idan aka samu masu ilimi da fahimta suna zuwa gurin yau da gobe ai fada za ku ce ta haka. Mu matsalar ba ma ba mu da tsari da budget, yanzu za mu iya cewa yanzu muna shekara ta 2026 ko za mu shiga da 7 nan ɗan wani lokaci, sai mu zauna sai mu ce to tunda muna so mu yi jihadi yanzu ya zami muna so ƙasar nan ta koma ƙasa ce wadda take tafiya a tsari na addinin musulunci misali, ko mafi yawa dokokinta a gyara wuri kaza a gyara wuri kaza, tunda demokradiyya ce kuma ƙasa ce da federaliyya ba za a taɓa samun wani a ce ba kafiri bane a ƙasar nan ba, bai san mu kore kafirai ba, kafirai ba sai su kore mu ba, ko ba haka bane. To amma ya zami a samu gyara a wasu dokokin da ba sa favorin musulmai, sai mu ce to nan da shekara ta 2050 kwarai me ya tage dinmu kayanmu, muna buƙatar mu samu ƙwararru a science a kimiyya a geography a wacece biyar wa'annan a tarbiyyantar da su a irin karatu, sai mu zo mu daje mu kar dukiya mu dafa sun yi karatu sosai su kai wannan matakin, kuma duk su fito takarar da in a demokradiyyar ake tafiya wasu su shiga sojoji, mu tsaya tsayin daka mu ga cewa duk wani wakili daga cikinmu wanda yanzu yana kan madafan iko wani irin gudunmawa zai bada don ya samu 'ya'yan nan nawa da za su taso sun samu sojoji a NDA sun samu deport sun samu kaza, ya zama su suke ta matsawa nan da shekara ta 2050 ɗin nan shine target ɗinmu, ana sa ran waɗannan sun zama su ne janarori ko su ne kaza a sojoji su ne kaza a 'yan sanda su ne kaza a siyasa sun kai matsayi, sai ga su ne a wannan barafin ikon don aka zo majalisa za su fitar da motion suna da yawan da za su sa dokar ta yi aiki, kaga shi ne babban jihadi. Amma a zo a zubar da jini a kashe wanda bai ji ba bai gani ba wannan ba jihadi ba ne, so kaga mafi yawa irin wannan gaskiya ba jihadi ba ne tsakani da Allah. Za ka gane jihadi ne idan ya ta'ayyana kai tsaye, kamar yanzu misali sai Amerika da ake ta magana ta ce za ta kawo hajji Najeriya wai dan ana kashe kiristoci, kaga wannan ƙarya ne. To amma kuma sai tabbata ita ta shigo ne dan ta yaƙi musulmin Najeriya, kaga wannan shigo da za ta yi dan ta yaƙi musulmin Najeriya to wannan jihadi ne na gaske, duk wani musulmi zai yarda dan ya kare kansa ya kare addininsa. Amma ana fada a cikin gida saboda wani canza wani kafiri da wani ƙarin musulmi sun yi fada a kasuwa ya kashe wancan, wayannan su taso su kawar duk wanda zai wuce ba ruwan shi ko su make shi, wannan ba jihadi bane, wannan zalunci ne. Duk wanda aka kashe shi ba tare da haƙƙi ba sai Allah ya bi masa haƙƙinsa ko da kafiri ne, kaga su ma an suka kashe musulmi sai Allah ya bi masa haƙƙinsa ko da ya ba addinin su dai ba, saboda haka Allah ya hana zalunci. Dabba ma aka ce ta Allah yana bi mata haƙƙi balantana mutum da adam, Allah ya samu dace. Wa alaikum
salam. Kau,
to Allah ya sa dace wannan wani abu ne da dama an dade ana yin shi cikin biyu ko dai committee masallaci kan shi dai zuma sallatai ma suna yin wannan kamar nan masallacin sai a ce to masallacin kan shi yana buƙatar fatu za a iya zuwa a sai da fatun da aka sa kudin asusun masallaci in dai da komai in ya shiga ne ko makarantar islamiyya ma duk ana kaiwa duk asalin fikirar ta taso ne daga kungiyar izala na yin aikace-aikacen da suke don samar da wannan lokacin da aka tashi za a yi hotel na masaukin baki a Abuja da gina masallacin Abuja mai harkwata na kungiyar izala da kuma jami'ar da yanzu ita ana aikinta a jihar Jigawa waɗannan abubuwan su suka kawo fara tarin da ita fatin layya kuma sai aka ga lalle abin ku yana yi fa yana ci sosai to kuma sai wasu masallaci su ma sai suka dauka to ɗayan biyu ne dama yau in masallaci bai bukata to sai a tara musu aje a kai can masallacin in aka kai masallaci da shi Abubakar Gumi shi ma wannan da kake kallo na masallaci ne dan ba na kungiyar izala bane akwai na kungiyar daban da take sa wakilanta da suke an san mata a wurare an mata ƴan agaji yau amma wanda kamar yadda kake faɗa a yadda kake fahimta na direct masallacin da suna buƙatar sa kuma kun ga yanzu is on yana under construction kai zuba ƙara saba so abu biyu ne gidai ina kwaɗaitarwa a yi 100 bisa 100 ko ba haka bane ina kwaɗaitarwa ina goyon baya a yi 100 bisa 100 dama ba a sai da wani abu da ya shafi fata ta layya ko wani abu na dabba zan yi magana gobe insha Allah in nan masallacin ba ma buƙata mu don amfanin masallacin to a zo nan ya zama center a tara musu su zo su ɗauka a kai musu ba kuma laifi ba ne idan muna buƙatan kuma sun turo su ma suna buƙata a raba biyu a ba su rabi ma bari ya rabi in kuma duk ba ma buƙata a tara musu duka su kwashe eh ni shine shawara eh
dama can muna san cewa musu kuma na lokaci
nan lokaci ma suna yi ko
duk shekara suna kallon su kuma ana kai su aka ga ba
to duka dai ne
nan ma kawo ka da su muke cewa ai wa'annan sun kusa da
okay na
wa'annan sun yi nesa aka ce ai gudu ba kawo shi
eh duk dai ne
na ce haka ne amma sai da bai malamin kuma wato maka ce mun gaskiya magana ita ce in an kawo su fatu na masallaci ne amma za su shirya guda ɗaya
yake su ba ƙungiya
ba ƙungiya ke zana saboda aiki da ake da gidan ba to ne kuma yi kuma mata ce
shi za ta ce da
masu da zai mun kai shirin nan muka fi zuwa muna ibada ni da na su suka kaka ba su da doka mu ya
jaka in dai zai isa misali a ce mutane 100 sun yi layya nan na masallacin shi bai bukata biyar eh ai abubuwa ne kuma masallaci da yawa
yana da bukatu wani wannan abubuwa ba gani zai zuwa ko da ya zara lokacin ba
eh haka ne
saboda akwai gyaran kabe sai abubuwa wanda wani ne kuma su kadai su to wani su take
ni ina ba da shawara dai har yanzu ko kaɗan ne don san musu a ba ƴan wancan masallacin nan din ma shi ma ya san in akwai in kuma nan an haƙura an tarkata ba duka nan to lokacin sun fi kusa ba ma ai na kusa wa jari dil qurba ake yi aka ce ko eh sannan assalamu alaikum sallallahu na'am eh 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 yana da lokaci za a iya yi shi ma za a iya yi sosai da a ƙarasa aikin ba eh sosai yana da wannan kuma dama shi a gine yake ba wannan eh gaskiya ne wannan shawara ce mai kyau wallahi saboda buƙatuwar wa'annan yanzu aikin to wannan shawara ta yi Allah ya sa albarka tambaya ne sai ne na ƙarshe ko to an ba ku ne
da aka yi za su haka sallah ne aka yi za su haka
sallah mai ila da farko da aka sallah ne aka tashi aka ƙara ikirarwa sallah insha Allah sai kawai a yi insha Allah kawai a wajen da ya kan bayi zuwa ne kawai da aiki bayan wani shi ne kawai dan malikiya ne ba malikiya ne kawai kai wasu a haka kawai ka bi shi a yi sallah a haka sallah guda yi Allah ya samu da shi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.